sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 17 ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Rahotanni daga kasar Sudan na cewa adadin fararen hula da suka mutu sakamakon ritsawar yaki tsakanin dakarun soji biyu ya kai zuwa kalla 97. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 sun jaddada kudurin su na marawa Ukraine, yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumi kan kasar Russia. Hukumomin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan kasar China bisa zargin batanci ga addinin Musulunci.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC na bitar sakamakon zaben gwamnan jihar Adamawa don komawa ci gaba da aikin ayyana sakamako bayan da ta dakatar da aikin. Kamar yadda kuka ji a kanan labaran duniya, za mu leka Sudan, ku ji hirar da Muryar Amurka ta yi da wani dan Najeriya da ke zama kasar game da halin da ake ciki bayan fadan da ya barke a babban birnin kasar da wasu wurare.
Wallahi zuwa halin da ake ciki a yau matsayin ko ince rana ta uku kenan wannan labarin da yake zuwa mana ko ku abin da muke gani shine ci gaba da fada da ake yi ake gudanar da fada da kare su wannan bangarori guda biyu wanda za mu ce su ne da manyan kasan guda biyu.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wata tawagar likitoci a Sudan ta bada rahoto da safiyar yau Litinin cewa adadin fararen hula da suka mutu sakamakon ritsawar yaki tsakanin dakarun sojin Sudan da wata rundunar ma'aikatan kaki ya karu zuwa akalla 97 tare da wasu 365 da suka jikkata, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Fadan ya barke ne a ranar Asabar tsakanin rundunonin dakarun da ke biyayya ga General Abdel Fattah al-Burhan, shugaban majalisar rukun kwariya ta Sudan, da kuma dakarun jami'an tsaro na kaki wato RSF karkashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo, mataimakin shugaban majalisar. Janar-janar din biyu dai abokan juna ne a can baya da suka hada kai suka aiwatar da juyin mulkin watan Oktoba shekara ta 2021 da ya kifar da tafarkin tsarin demokradiyya na dan gajerun lokaci a Sudan. Majalisar Dinkin Duniya ta ba da sanarwar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 3 da ya mutun jiya Lahadi. To amma mazauna yankin sun fada wa kafafen yaɗa labarai cewa an ji karar fashewa mai tsanani da harbin bindiga da ma hare-hare ta jiragen sama da daren Lahadi din.
The international community is
Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a yau Litinin sun jaddada kudurin su na marawa Ukraine, yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumai kan kasar Russia. A wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Russia ta janye dukkan dakarunta da kayan yakinta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Japan ta fitar. Ministan harkokin wajen Japan Hayashi Yoshimasa ya faɗa a wajen taron cewa yana da muhimmanci a tabbatar da haɗin kai wajen kakaba takunkumi kan Russia.
The international community is now at the history's starting point, so we will firmly reject any unilateral.
Yace a yanzu kasashen duniya sun shiga wani yanayi na tarihi, don haka muna yin watsi da duk wani yunkuri na bai daya na sauye yanayin da bai karfin to ko ta'addancin da Russia ke yi wa Ukraine da kuma barazanar da take yi na amfani da makaman nukiliya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce kasar Saudi Arabia za ta saki fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. Wannan yunkurin ko ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 na bangarorin Yemen da ke yaki da juna, wato da bangarorin Yemen da ke yaki da juna suke tsare da su. Lamarin kuma ya zo ne wata daya bayan wata yarjejeniya ta sake dawo da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da Iran. Kasar ta Saudiya tana goyon bayan gwamnati da duniya ta amince da ita a Yemen din, yayin da ita kuma Iran take marawa 'yan tawaye Houthi waɗanda suka karbe iko da babban birnin kasar Yemen a shekara ta 2014.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC na bitar sakamakon zaben gwamnatin jihar Adamawa don komawa ci gaba da aikin ayyana sakamako bayan dakatar da shi. Wannan dai yana faruwa ne a daidai lokacin da hukumar ta gayyato dukan masu ruwa da tsaki a lamarin zaben, ciki har da shugaban hukumar zaben Adamawa a Rahaudu. Ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya aika mana daga birnin tarayya Abuja.
And then ask necessary security and I get the
za mu tattauna da jami'an tsaro da sauran jami'ai kan ainihin abin da ya faru kuma hakika za a koma Adamawa don ci gaba da aikin ayyana sakamakon. In ji kwamishinan labaru na hukumar zaben Festus Okoye.
Kwamishinan
ya ta halaka kalubalen da cewa shugaban hukumar na jihar ba shi da hurumin ayyana wanda ya lashe zaben don wannan aiki ne na babban jami'in zaɓe da aka tura jihar. Wakilin gwamnan Adamawa a ɗakin tattara sakamakon Dr. E.D. Hong wanda ya buƙaci a kama kwamishina Hudu ya ce hankalinsu ya kwanta da dakatar da ayyana sakamakon daga INEC.
To, gaskiyar Allah dai in na ce maka kan cewa ba mu cikin halin zulumi na maka ƙarya. Wannan sakamakon da chairman na INEC ya ce an sauke abin da wannan malaminsu na zaɓe Hudu ya yi ya ɗan kwantar ma mutane hankali. Kuma gwamna ya fito ya gaya ma duniya akan cewa a yi haƙuri hukumar zaɓe za ta yi abin da ya daidai da doka. Wannan ya kwantar ma mutane hankali, amma har yanzu zuciyar mutane na bugawa saboda an san wannan Najeriya ne. Najeriya kuma ya kusa zama abin da ake kira banana republic, kowa zai iya yin abin da yake so ya kuma kwana lafiya. Watakila ma ka tafi kotu ka samu shari'a ya a hukunta wanda aka yi masa rashin gaskiya, tunda mun ji abin da APC ke kokarin yi kenan. Amma a yanzu haka al'umma na shiru, ana jiran abin da sakamakon da chairman na INEC zai zantar, kuma sun yi amanna akan cewa za a dawo a ci gaba da tattara wannan kuriyan a kaddamar da wanda ya ci zaɓe.
Magoya bayan 'yan takarar APC Aisha Binani sun kasa kunne a Abuja don jiran matsayar hukumar zaben. Ta kan gaba tafiyar Bara'atu Yusuf Garba ta ce su dai sun gamsu da aikin da Ari Hudu ya yi.
Ni mun san mu expectation ɗinmu shi ne mun san ba gudu ba ja da baya. Cewa mu muka ci zaben nan.
Amma ai shi jami'in zaben an ce ba a ba shi izini ba ya aikata wannan abin da ya faru.
To akwai jami'in zaben da kawai saboda shi ya fi kowa ta'asa ko kuma ba shi da hankali da zai zo ha kawai ya bayyana wani sakamako wanda ba a ba shi izini ba. Whatever the case, mu kaga zaɓe muka shiga. Aka yi zaɓe aka yi declaring ɗin mu winner. Ba mu da wani contact da shi wannan jami'in da ya sanar da zaɓe. Ba mu san dalilansa ba, ba mu san me ya sani ba, shi ya fi kowa sani dalilinsa na declaration ɗin.
Za a zuba ido kan hukumar zaben don jin matakan da za ta ɗauka da ko zuwa talatar nan za a koma don ci gaba da aikin tattara sakamakon. Hakanan za a duba zargin toshiyar baki ga wasu jami'ai da ake gani ya kawo wannan ruɗani. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya sun shiga wani yajin aiki na kwanaki biyu, lamarin da ya sa dubban matafiya suka makale yayin da kamfanonin jirage suka soke tafiye-tafiye a manyan biranen kasar. Ƙungiyoyi bakwai ne na sashen na sufurin jiragen sama suka tsunduma yajin aikin, bayan da suka zargi gwamnati da ƙin sakin ƙa'idodin aikin sufurin jirage da aka yi bitar su, kamar yadda aka yi yarjejeniya da kuma ƙin daidaita albashi na sashen domin daidaicewa da sabon tsarin albashi na wato ƙarancin albashi na dala 65 a wata. Ire-iren wannan yajin aikin dai ba sabo abu bane a sashen sufurin jiragen sama na Najeriya. Haka kuma ƙungiyoyin sun yi barazanar shiga yajin aiki na sai ba ta gani idan gwamnati ba ta biya buƙatunsu ba. Yau Litinin, hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya ɗan ƙasar China bisa zargin ɓatanci ga addinin Musulunci, wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ɓacin rai ta tsawon dare da ke kira kan a hukunta ɗan ƙasar wajen. 'Yan sanda sun bayyana wanda aka kama ɗin da suna Mr. Tian, shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na China Gensuba, da suke aikin layin wutar lantarki na Dasu dake tazarar kilomita 350 a arewacin Islamabad babban birnin kasar ta Pakistan. Rikicin ya soma ne a ranar Asabar sadda dan China din yayin kokarin ture wasu direbobi yan kasar Pakistan dake aiki a karkashin sa yayin da suke jami'in sallah a wurin aiki saboda kawai aikin sa yayi sauri. Wata takardar koke da muryar Amurka ta samu ta bayyana cewa daga nan sai ya ci gaba da kalaman zagi da wasu alamomi dake nuna batanci ga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wato sabo ko batanci ga addini da babban laifi ne a kasar Pakistan da aka sarita musulmai ce wanda kuma ake yi wa hukuncin kisa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leka bangaren rahotanninmu. A ranar Asabar ne dai wani kazaman fada ya barke a babban birnin Sudan da wasu sassan kasar. Lamarin da yayi sanadin mutuwar mutane da yawa ya kuma kawo fargaba a kokarin da ake yi na mai da kasar turbar demokradiya. Abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu ta hira da Muhammad Hausawi, wani dan Najeriya dake zama Sudan, akan halin da ake ciki da kuma musabbabin fadan.
Wallahi yanzu halin da ake ciki a yawmar tarin ko wace rana ta uku kenan wannan labarin da yake zuwa mana ko ko abin da muke gani shine ci gaba da fada da ake yake gwamnati fada tsakanin su wannan bangarori guda biyu wanda zamu ce su ne da manyan kasan guda biyu kuma suke fama kowa yana bukatar ya ga bayan dan uwansa.
Kun san makasudin wannan rikici da ya barke tsakanin su kuma yaya dangantaka take tsakanin su?
Wallahi makasudin wannan da mu abun da zo mana da mamaki ba, tunda tun gabilin wata da ko ince shahar da ya wuce ana shirye-shirye shi wannan shi abu ne da ya faru a cikin sa daga bangaren yan siyasa zuwa cikin daman jama'an tsaro ne mutanen nan da zamu ce a sakir ne, to kuma yan siyasa suka shiga benatun su dan su akwai wanda yan farahula wanda zamu ce wanda muke ce musu madani sune wanda suke bukatar su ga bayan su sojojin. To shi kuma wannan daman dayan wanda yanzu aka fidda shi a yan tawaye wanda shi ana ce masa imeti shine mataimakin daman shugaban mulkin soja, shine kamar mataimakin shugaban kasa. Yan siyasa suka yi amfani da shi shine yanzu ya ta da kai baya yake shiwa sai yake ya ga bayan ainihin shi shugaban.
Shi
abin da yake faɗa maganganun da suke fitowa daga bakin sa kenan, saboda shi shugaban ya hana demokradiya ta ci gaba. Shi ya hana akwai wani zaman sulhu da aka yi za su sa hannu a tsakanin su inda za a maka mulki a farar hula. To sai sojojin akwai abin da suke hange a nesa cewa in aka haka akwai wani abu da zai taso daga baya, sai suka ki ba da kai suka ki ba da wannan dama ta a zauna a sulhun ta mai da shi mulki ga farar hula.
To ya zuwa wannan lokaci ina batun mutane al'ummar gari in aka ce ana harbe-harbe wani ma bai ji bai gani ba har sashi zai je ya same shi ya zama ajalinsa.
Wallahi da dama ana samu da wani yake doko mun a telefon haka daga hotun yake cewa wallahi da sanyin safiyan nan akwai wata unguwa da suka tashi a masafar tana da nisa, yace da su ba suka tashi suka bar gidajen su suka can nesa suka kare nisa da babban birnin tarayya can Khartoum saboda irin karan harbe-harben da suke fama da shi suke shi.
Ba kasafai ake samun irin wannan matsala a ce ya faru a babban birni na kasa ba. Yaya wannan al'amari ya shafi al'amura na yau da kullun na gwamnati, domin akwai rahotanni da ke nuni da cewar harkar jirgin sama yana karkashin su, waɗansu kuma suna cewa fadan gwamnati yana karkashin wani bangaren. Yaya al'amarin yake?
Wallahi a yanzu haka dukkan labarai ta kowane bangare a can inda yake cewa ya da amma ita ainihin shirkwata ta sojojin, akwai su sojojin za ka akwai wasu wanda yake sun shiga ciki sun karbe ta ita da hannun take. Abinda zai ba da mamaki shine kun sani su ainihin wancan yan da amasari ba bangaren sojojin gwamnatin ba, wancan bangaren inda gurare da dama ya aka zamar da su kamar su ma jami'an tsaro yani na gwamnati inda gurare da dama ake ba su suke sarewa duka man ainihin ta hayar iza'a wa television yani wajen ma'aikatar television da radio ainihin da su suke sare da ita tun bayan saukar Umar al-Bashir da wasu muhimman gurare da dama su a nan su suke sare da su al'asabin
RSF kenan
aiwa su a nan ba wanda suke karkashin hannun su karkashin jagoranci shi EPP
a gaida Aisha Ma'azu da ta yi wannan hirar to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dage
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a shirin namu na yau za ku ji tattaunawa ne da wakilin mu Nasiru Adamu Elkaya yayi da daya daga cikin wakilai na majalisar wakilan Najeriya wato honorable Aishatu Jibrin Duku a majalisar wakilai daga jihar Gombe game da wani zama da majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta yi a kan kudurin na da wani dan majalisa mai suna honorable Shehu Balarabe Kakale da wasu yan majalisun suka gabatar domin neman a kafa wata hukuma da za ta kula da ilimin almajirai da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta ba tare da na ja ku da nisa ba ga da yadda tattaunawa wakilin namu Nasiru Adamu Elkaya ya kasance da honorable Aishatu Jibrin Duku
to mun sami kamar yadda nace wayanda suka goye baya akan a lalle a kafa wannan hukuma sun ba da dalilan su mun samu kuma waɗanda suka ce ba ta so kamar kungiyar Kristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin Islam ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin ƴaƴan musu to amma an samu waɗanda suka ba da ansa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmi bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan waɗanda suka zo taro domin su gane cewa wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta
wato ma'ana hadda yara dai da ake gani kamar a gidajen mannan suna roƙon mutane suna gararan ba duk abun ya hada da su don duk inda mutum ya tsaya a arewacin Najeriya zai ga irin waɗannan yaran aiki
duk da su muna so a fahimci a ƙudirin ba na ɓangaranci ba ne ko kuma na lalle kalmar almajiri lalle addini ne kuma kowa ya san cewa ɗalibi da ake ce ma almajiri karatu yake to amma ita gwamnati ba ta san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda ya yi karatun almajirci har ya ƙure ba a ba shi komai certificate bai da certificate sai a ce ma shi wai bai yi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar da yake shekaru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malaman mu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to kuka ga ta yaya za a ce wannan ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba
an ta shi tukin ki ku bi ku ga dauki nauyin wannan kudirin
mu 17 goma
sha yan majalisa daga kudu da arewa ne ko yan arewa ne kawai
duka
a wato ma'ana daga kowane bangare na kasar nan ne aka haɗu mutane mutum 17 kuka ga muhimmancin waɗannan yara su ma a taimaka musu su dawo cikin jama'a.
Lalle kuma a tabbatar cewa ilimin da suke yi din nan ingantaccen ilimi ne wanda ya hada da sana'o'i da kuma sanin addini da kuma sanin harkar rayuwa wanda zai kasance kuma sun dogara da kansu. Shi muke so a kafa hukuma da za ta inganta shi kuma ta hada da wannan ilimin zamanin da ake so su yi a tafi ga baki daya. Sai wa'annan yaran da suke ake ganin su akan titi din suke don a bambanta su a gane cewa shi yaron da yake yawo akan titi ba lalle bane shi almajiri ne.
Wato yanzu tunda an yi wannan zama kuma an saurari ba hafi daga wajen jama'a daga nan sai wani mataki ne kuma za a dauka nan gaba.
Za a dawo za mu kawo report wa committee majalisa gabaki daya wato committee of the whole za su da abin da aka yi daga nan kuma sai a kai wa majalisar dattawa domin ta duba abin da muka yi ita ma ta bada nata gudunmawa sai a fitar da shi ya kasance bai daya wato majalisu duka biyu a sun mara baya sannan sai a kai wa shugaban kasa.
Wato duk da dai bayanan da mutane suka yi amma dai mafi rinjaye mutane sun mara baya dai a kafa hukuma.
Mafi rinjaye mutane sun kafa iya sun goyi baya a kafa hukuma.
Abinda za a saki dubawa su waɗannan yara akwai malamansu kuma da suke koyar da su waɗanda
duka har da malamansu har ma da iyayensu saboda ilimin ya tafi gaba daya idan baka sa iyaye ba ilimi bai zama ya tafi gaba ki daya ba.
Wato dai wannan ya nuna yawanci iyayen irin waɗannan yaran mata yi don talakawa ne suke ɗaukar waɗannan matakai don yaran su samu ilimi.
Ba lallai ba saboda akwai abin da hadisin da yake cewa a nemi ilimi ko da zai kai ka kasar Sin ne. To wannan hadisi ne ingantacce kuma wasu iyaye sun dogara da wannan hadisi in sun samu ilimi a nan ƙauyensu suna so su je wurin wani goni a can kasar Borno ko kuma wani shehi a kawai a ce zai zo wurin Sheikh Dahir Bauchi a kasar Bauchi yadda suke so saboda ilimin wa'annan malaman su sa ma ƴaƴansu albarka kuma su yi karatu a gurinsu domin neman ƙarin ilimi. Ba lallai bane ƴaƴan talaka ne. Akwai ƴaƴan masu kuɗin da suke kai ƴaƴansu almajirci saboda sun aminta da wannan ilimi na almajirci din.
To abin ya zama kamar wata al'adar horar da yara ne su taso su zama gwaraza su koyi zama masu zaman kansu haka.
Lalle lalle. Lalle kuma kamar yadda nace akwai sana'o'i daban-daban da ake koya ma a wayannan ɗaliban.
To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da ƙarshen wannan tattaunawa da kuma jin ra'ayin wasu malamai game da wannan ƙuduri na kafa hukuma da za ta kula da ilimin almajiranci da kuma yaran da ba su zuwa makaranta. A madadin Nasiru El Kaya da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leaders Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya. Sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
A gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir. Magajin garin Girgir kace yadda aka sanar da sakamakon zaben gwamna a jihar Adamawa a gaskiya abin ya ba mutane da dama mamaki. Duba da yadda ba a kammala tattara kuri'u ba aka sanar da wanda ya nasara. Daga ƙarshe wannan lamari zai tabbatar da zargin da ake yi wa hukumar zaben Najeriya ANEC cewa ba ta aikinta bisa gaskiya da adalci. Sai kuma ra'ayin Babayo Gambo da Magaram Jamhuriyar Nijar mai cewa ina kira zuwa ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Adamawa. Ya kamata ku yi adalci wajen bayyana sakamakon gaskiya a zaben gwamnan jihar wanda aka gudana a ranar Asabar. Al'ummar jihar Adamawa, Allah ya zaɓa muku mafi alheri. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Yelwa mai lenge-lenge ya wuri. Kace riga malam masallaci wurin bayyana sakamakon zaben da jami'an hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta yi a jihar Adamawa bai yi dadi ba ganin cewa hakan na iya kawo rudani tsakanin ƴan jihar da fata hukumar zabe za ta ja mashi kunni. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne babba Haruna Bajoga. Kace ba laifi bane don gwamna Danduje na jihar Kano ya fito fili ya nemi yafiyar jama'ar Kano duba da cewa shi dan adam ne kamar kowa kuma hakan yana da kyau a tsarin zamantakewar rayuwar shugabanci. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutuwa, sannan hankali za mu rika karantawa.
Madalla yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nene naku ma'azu Muhammad al-Mukhtar Abbas wanne yake limami a babban masallaci na unguwa Fadama, kuma mataimakin limami na babban masallaci dake National Mosque watan Akanda. Dan gabatar da wasu ababa daga cikin falala na wannan wata mai albarka, wata wanda yake na Ramadan. Babu shakka wannan wata wata ne mai girma albarka, wata ne da ake azumi a cikin sa, wata ne da ake yawan tsayuwa a cikin dare ana neman kusancin Allah, wata ne da ake samun ainihin rahama na Ubangiji, wata ne da ake linka aikin alkhairi na daga sadakoki da kuma watan kyautayi, wata ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa ana bude kofofi na aljanna, wata ne da ake ba mu labari cewa ana daure dukan shaydane waɗanda yake masu tsamin kai, wata ne da yake ana ribanya ayyuka nagari daga cikin su, wata ne da ake zuban cewa ga barin mumuna aiki daga cikin sa, wata ne da ake amsa addu'a ga wanda yayi addu'a, wata ne da ake cire darajar duk wanda ya samu dacewa a cikin wannan wata, wata ne da ake samun gafara a ciki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana duk wanda yayi azumin Ramadan yayi dumban gaskiya da Ubangiji, yayi shi domin neman lada daga Allah, to Allah zai gafarta mai laifin da ya gabatar daga cikin shekarun da yayi gabanin wannan shekara ko wannan watan da ya azumci kwanakin wannan watan.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Tumare ba ta gace wata tawagar likitoci a Sudan ta bada rahoto da safiyar Yuli Litinin cewa adadin fararen hula da suka mutu sakamakon ritsawar yaki tsakanin dakarun sojin Sudan ya kai akalla 97 tare da wasu 365 da suka jikkata a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Faran da ya barke ne a ranar Asabar tsakanin rundunar dakarun da ke biyayya ga General Abdul Fattah al-Burhan, shugaban majalisar rikon kwarya ta Sudan, da kuma mataimakinsa da ke kula da wato dakarun jami'an tsaro na kaki wato RSF General Muhammad Hamdan Dogalo. Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a yau Litinin sun jada da kudirin su na marawa Ukraine, yayin da kuma suke kare wato kuma suke kara kaimin shiryawa da kuma kakaba takunkumai kan kasar Russia a wani taro da suka gudanar a Japan. Ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Russia ta janye dukkan dakarunta da kayan yakin ta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce kasar Saudi Arabia za ta saki fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. Wannan yunkurin da ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin Yemen da ke yaki da juna suke tsare da su. Ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya sun shiga wani yajin aiki na kwanaki biyu, lamarin da ya sa dubban matafiya suka makale yayin da kamfanonin jiragen suka soke tafiye-tafiye a manyan biranen kasar. Ƙungiyoyi bakwai ne a sha'anin sufurin jiragen sama suka tsunduma yajin aikin bayan da suka zargi gwamnati da kin sakin ka'idodin aikin sufurin jirage da aka yi bitar su, kamar yadda aka yi yarjejeniya da kuma haƙin daidaita albashi a sashen domin daidaitawa da sabon tsarin ƙarancin albashi na dala 65 a wata. Yau Litinin hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya ɗan ƙasar China bisa zargin ɓatanci ga addinin Musulunci, wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ɓacin rai ta tsawon dare da ke kira da a hukunta ɗan ƙasar wajen.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.